بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan lokaci barkamu da sake haduwa da ku ta wannan tasha ta mu ta Albani TV kaiwa da shan Allah inda muke gabatar muku da jeren giyar tattaunawa ta musamman game da sanin makamar tafsirin alqur'ani mai girma saboda kusantowar watan azumi mai albarka wata da musulmi ke shagaltuwa da ibada ta azumi tare da ibadar karatu da nazari da sanin kasar ma'anar alqur'ani mai girma wannan zai zama insha Allah shine turmi na uku kenan a cikin wannan jerin gwado kamar yadda a darasi na farko da na biyu da suka gabata mun kasance tare da Malam Bashir Lawal Muhammad wanda shine yake mana fashin baki akan waɗannan mas'aloli a yau ma insha Allah muna tare da malam kuma ya samu halin shigowa wannan daki namu na watsa shirye-shirye Allah ya gata malam barka da
isuwa kuma kallah Muhammad Safi alaikum assalam
alhamdulillah ya liya ayyuka
to mun goda
ya zafi-zafin nan kuma
gashi nan muna fatan alkhairi
a cikin giji Allah ya samu dace
to amin amin
jama'a masu kallo da sauraron mu tare da mu kamar na ambata akwai malam Bashir Lawal Muhammad wanda yayi mana fashin baki a darussan da suka gabata kuma har ila yau shine zai karasa mana wannan tattaunawa insha Allah ba tare da na cika ku da dogon surutu ba a yau zamu fara da magana ne akan manazarta algatu malam wato litattafai da tuwasan bincike ake cewa ko waɗanda mutum mai kokarin karanta da alqur'ani da tafsirin sa zai dogara da shi asa akwai waɗanda watakila a ce la yastagni anha ahad wanda watakila mu ce su ne primary sources ko kuma waɗanda ta yi wani na iya wakiltar wani amma dai za mu ba malam dama mana fashin baki akan wannan matashiya waɗanne ne littattafai madogara game da aikin fassara alqur'ani mai girma
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وما سكلم دسوارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا مقفاتا الخير منا غفان الله سبحانه وتعالى يا البركة أتشرى يوم مغباكيدا كما يدى أكتم بيا shi aikin tafsiri wani aiki ne babba kamar yadda shimfiɗu suka gabata a baya kuma mai yin sa kamar wani mayaki ne da yake buƙatar ya shiri ya tanadi makamai waɗanda zai yi amfani da su domin kada abokanan gabansa da kuma shi a kan kansa ya zama yana da wata garkuwa wadda za ta kare shi daga abokanan gaban nasa wato abokanan gabansa na farko akwai jahilci sannan akwai shaidan sannan akwai son zuciya duk waɗannan abokanan gaban mutum musamman ko mutum mai tafsiri wanda aikinsa musamman halin da ake ciki a yanzu da waɗannan na'urori da Allah ya azurta mu da su mutum zai zama ya bayyana a gaban mutane domin isar musu da saƙon Allah subhanahu wataala sannan wannan kujerar da ya hau yana wakiltar annabi sallallahu alaihi wasallam ne sannan yana wakiltar Allah ne ka tukan domin yana cikin al-muwaqqi'una rabbil alamin yana cikin waɗanda suke sa hannu a makafin Allah kwarai cewa yake yi ga abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce muku
yana wakiltar isar da saƙon Allah
kwarai saboda ka babban aiki ne gaskiya fi sabilillah kamar yadda aka faɗa
sannan kuma ga yadda ka faɗa ana ganin shi kai tsaye
kwarai tabbas
inna irin da ne daga kai sai ƴan mutanen masallaci ko zauranka
ko zauri amma yanzu sai kaga mutum an ce
albasul haida
kwarai ga al-mubashir
na'am
wanda ba a san adadin mutanen da suke kallon mutum ba
gaskiya
to gaskiya fi sabilillah mutum ya makansa adalci ya tsaya yayi abin da ya cancanta yi wannan ita ce amana ta ilimi to littafan da mutum ya kamata a ce a matsayinsa na mai tafsiri ya duba su ko kuma ya zama yana duba su malaman mu suna da wata ka'ida suna cewa alkitab la yughni an kitab wani littafi baya wadatar da mutum daga barin wani littafi yana iya wa littafi littafai 100 an rubuta su a kamfani ɗaya ne to amma mutun zai iya siyan ɗayan littafin akan wata mas'ala ƙwara ɗaya da bata cikin wancan
Allahu
akbar ƙwarai da gaske to tafsiri littafansa suna da yawa akwai waɗanda suka tsawaita akwai waɗanda suka tsakaita akwai waɗanda suka takaita duka akwai su to kuma ana buƙatar masanin tafsiri ko kai mai yin tafsiri ya duba wasu daga ciki domin in ka dauki Sheikhul Islam Taymiyyah rahmatullahi alaihi yana faɗi da kansa yace aya daya yakan duba mata tafsirai 80 yace amma baya gamsuwa wani zubin da fassarar da waɗannan malaman suka yi a cikin waɗannan littafai 80 din har sai ya faɗi ma Allah subhanahu wataala sujjada yana addu'a yana Allahumma ya muallima Adama allimni wa ya mufahhima Sulaimana fahhimni ya Allah wanda ya sanar da annabi sunan annabi Adam alayhi salam sunayen abubuwan da mala'iku ba su san su ba ya Allah wanda ya fahimtar da annabi Sulaiman alayhi salam abinda babansa bai fahimta ba ya Allah madaukakin sarki ka sanar da ni ya Allah ka fahimtar da ni sai ce fayuftah alayya sai in ji amman budi na tafsirin wannan ayar da nake nema to wannan yana nuna mana himma ta malamanmu yadda suke tsayawa in za su fassara littafin Allah subhanahu wataala ko wata aya a ciki su tsaya su yi bincike mai zurfi domin haka to wannan abin da ya shafi haka akwai lokacin da kuma ba ma buƙatar tafsiri ba littafin tafsiri bane kai tsaye gaskiya mutum zai duba za mu yi bayani kan su insha Allah ta'ala to mu fara da littafin tafsiri littafin tafsiri da malamai suke ba da shawarar dukkan wani wanda zai fassara littafin Allah ba zai yiwu ya ci ya wadata daga barinsa ba na farko akwai littafin Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Qur'an na al-Imam Abu Ja'far Abu At-Tahawi abin nan At-Tabari rahmatu Ibn Jarir At-Tabari al-Imam Ibn Jarir At-Tabari ya rasu shekara ta 310 ya rubuta
karin na hudu
yawa saboda haka kamar yadda muka faɗi a wasu shirye-shiryenmu in za a iya tunowa tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam babu tsawo sosai zamaninsa yana daga cikin asrul taslif kamar yadda al-imam az-zahabi yake faɗi a cikin tarihul islam cewa waɗannan karnonin farkon karni na hudu ko kuma ƙarshen karni na uku zuwa farkon karni na hudu to wannan shine asrul izdihar al-ilmi da aka samu malamai suka yi ta rubutu aka rubutu ya fantsama a tsakon wani fanni aka yi to al-imam ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayhi tafsirinsa yana da wasu siffofi da yake banta da su na farko dai yana da siffa ta kasanta ta awwaliyya siffa ta a matsayinsa na cewa shine farau littafin da ya bayyana kamar yadda muka faɗi cikakke na tafsiri malamai na cewa in bai zama ittifakin su ba to zai zama shifu ittifaqin akan cewa shine tafsirin farko da ya fara bayyana cikakke na alqur'ani a ban kasa wannan sifarsa ta farko kenan sifarsa ta biyu ya tsara tafsirin sa ne a ƙarƙashin tafsirin da ake ce mishi at-tafsiru bil ma'thur in ya kawo aya zai kawo maganganun magabata cikin su sahabbai da tabi'ai waɗanda suke sanannu a fagen tafsir irin su al-khulafa'ul arba'a wato abubakar da umar da usmanu da ali irin su abdullahi ibn mas'ud irin su abdullahi ibn abbas irin su zaid ibn thabit irin su abin nan ubay ibn ka'ab irin su mu'adh ibn jabal da makamantan waɗannan shahararrun sahabban waɗanda aka san su a wajen tafsir sannan yana kawo tafsirin tabi'ai waɗanda almajiran waɗancan ne irin su ikrima irin su Abdahaq ibn Muzahim irin su abin nan Mujahid ibn Jabar irin su Sa'id ibn Jubair irin su Abu al-Aliya Rufai' ibn Mihran da makamantan waɗannan dukkanin su yana kawo maganganun su abu na uku
kuma da isnadoji
yawa shine abu na uku kenan abu na uku ya tsara littafin sa ne akan tsari na malaman hadisi in zai kawo abu to sai ya kashi da sanadin sa wanda sanadi shine madogara ta a tattakala a kai zuwa ga ƙarshen waye magana to yana kawo wannan sannan abu na hudu al-Imam Ibn Jarir at-Tabari yayi aiki da ilimin sa na hadisi a cikin tafsirin sa fiye da yadda ya zama ya yi sassauci a cikin tarihinsa na tarihul ummi wal muluk. Sai ya zama ƙwarewarsa ta hadisi ta bayyana a cikin tafsirinsa. Abu na hudu
ke
wajen tantance riwayoyi, ba kuma ya riƙa kawowa ba,
can
kuma kawai tattarowa ya yi. Abubuwan da aka faɗi ne sai ya kaka maka kai kuma ya baka sanadi. Man asnada laka faqad ahalak, ko kamar yadda suke faɗi, duk wanda ya baka isnadi to ya riga nuna maka hanyar da za ka bi, kai ma ka bi, ka je ka gano ya inganta ko bai inganta.
Su a tunaninsu duk wanda zai karanta zai iya gane.
Yawwa, a tunaninsu lokacin da suka yi. Tunda tarihin rubuta tafsirin nasa, ai ce ma ɗalibansa ya kamar yadda al-Imam al-Khatib ya ka a cikin tarihu Baghdad, ya ce ma ɗaliban shi, ku zo zan rubuta muku tafsiri na Al-Qur'ani mai girma. Sai suka ce kaman takaddu nawa ya kamata mu samu, sai ce ku samu takaddu 30,000,
wato
warƙa ɗaya, fefa ɗaya haka
30,000,
wato ba peji ba, warƙa an ce wa fuska biyu, to kaga ya zama 60,000 ke gaba da baya.
Duk da kuma inda ake irin printing na kaman project haka,
yawwa ba baya, yawwa kuma dama tsarin makhdutat na da kenan, ba su rubuta baya, fuska ɗaya ake. Sai ce su kawo takaddu 30,000, sai suka ce ai inna zalika mimma yafna ma'ahu al-umru, sha wannan rayuwa sai ta ƙare ba a gama ba. Al-Imam Ibn Jarir ne, yawa za a mutu ana yi. Al-Imam Ibn Jarir na Tabari ya ce subhanallahi matatil himam, yace tsarki ya tabbata ga Allah, niyoyi sun mutu ba niyya, yawwa ba himma, lalaci ya shigo cikin mutane. Shikenan sai yace to
wannan fa
ɗaliban ilimi, sai yace to yanzu abinda za a yi bari in rairaye abinda na yi niyyar ummuku, ku kawo takaddu 300,000,
wato kaman ɗaya bisa goma.
Yawwa, sai aka je aka yi wannan, to shine ya tsaya ya musu shifta, yi musu imla'i na wannan tafsirin nasa, wanda kaga a tahqiqin da kusan wannan na tahqiqin in maktabatun al-Jawzi na Darun al-Jawzi kai tahqiqin abinda wannan tsohon sakataren Rabitul Alamin al-Islami a Turki, wanda da ana cewa ɗaliban shi ne suke aikin, amma a ƙarƙashin supervision nasa, ƙarƙashin kulansa. To kaga mujalladan suna da yawa, wajen kusan mujalladai 20 bugun wasu, yawwa bugun wasu kuma maktubobin da aikin su bai kai irin nashi ba. To za ka ga akwai masu mujalladi 16, masu mujalladi 17, masu mujalladi 19, da wuya ne ka samu mujalladi
shi ne inda da aiki mujalladi 12,
yawwa to da wuya ka ga irin bugun maktabatul ilmiya na Masar, yawwa
mutanen Beirut ne suke bukaci
ko dari fika, yawwa na talakawan ɗalibai. To shikenan sai ya rubuta wannan. To wannan khisisa, wato sifarsa ta hudu kenan, sifarsa ta hudu. Sannan sifarsa ta biyar ita ce al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya zauna a matsayin malami ne wanda ya kasance na qira'at, saboda haka kowane karatu shi bai ma dogara da qira'at guda 7 nan ko 10 da ake da su ba, yakan kawo su qira'at wanda wasu malamai sukan dauke su a matsayin shadda, amma duk da haka sai ya kawo su yayin bayanin su. Sifarsa ta shida ita ce Ibn Jarir al-Tabari bayan ya kawo aqwal zai kawo duka maganganu, to sai ya tarje shi
ya fadin nashi.
Yawwa, shi yasa yake da wata ibara da malaman tafsiri suka haddace ta, cewa wa awla al-aqwali bit-tarjih fi hadhihi at-ta'wilat. Yawwa, magana sai ya fada magana ta tafi. Wannan ya shafi janibin abin da ya shafi qira'a, ya shafi abin da ya shafi gundarin fassarar ayar,
ko asbabun nuzul,
yawwa ko sabab na sababin saukar ayar. Sannan sifa ta gaba ita ce al-Imam Ibn Jarir al-Tabari malami ne salafi, malami ne sunni, saboda haka yawwa a bangaren aqida tafsirinsa kai tsaye babu tawili na yan bid'a, babu ta'tili, yana ba mutum madarar aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa, wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akanta, sahabbansa suka dora akanta, suka karantar da tabi'ansu, tabi'ai suka karantar da atba'u tabi'in, wato jirkicewar zamani ta aqida bata shafi akidar al-Imam
Ibn Jarir daga ta malam wannan malami Ibn Jarir ya daga cikin malamai da zamu iya cewa ba a bashi haƙin shi wajen sanin waye shi
gaskiya tabbas gaskiya tabbas
wannan bijimin malami haka
to wannan gaskiya suna cin hasaha iswa to sukofi ke bantattu da kalla ma mutun ya same su a wani tafsiri kaman tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari wato Jami'ul Bayan an tawili ayatul Qur'an in muka ce zamu ta fadi gaskiya sufufin sun fi haka amma ina ganin mutakaita akan wannan saboda yanayin shirin da kuma lokacin mu kada ya zama to wannan khasa'is din tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari kenan sannan dole mu ƙara wani shine saukin larabci
to
ga dai shi tafsiri ne babba to amma kuma larabcin sa ne sauki ne sai dai yana tsawaita bayani amma kuma larabcin babu gwalan wasu da murda kalmomi
wani sajjaji da
irin babu an yi irin da yadda magabata suke rubuta littafi
kawai zance haka mai sauki
abin yana zuwa daga zuciyar su ba tunani suke su burge wani ba tunanin su shirya bayin Allah ko da ilimin yayin yawa kaga an zuba shi to amma kuma zaka ganshi cikin sauki ake zubo shi din sabanin yan baye da suka zo sai zama suna mummurda abubuwa littafi sai mutun ya karanta layi dai su goma bai fahimci abin da kai ya kawo
ai ta sajjadi ai ta gwalan gusu
a kawo wasu kalmomi na daban
wani murdiya
to babu a cikin tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alaihi to wannan tafsirin gaskiya malamai suna ganin cewa wajibi ne duk mutumin da zai dau littafin Allah subhanahu wataala ya fassara ma mutane to ya dauke shi a matsayin maraji din sa ya sa shi cikin maraji din wato manazartarsa
abin nan wato primary
sources din da ce kuma ma ai kullu man kataba fi tafsiri ba'dahu huwa iyalul lahu
na'am
wanda ya rubuta tafsiri bayan Ibn Jarir al-Tabari dole ya koma ya duba wani abu nasa wannan tafsiri na
farko kenan na'am
tafsiri na biyu shine tafsirul Qur'an al-Azim na al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi rahmatullahi alayhi الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قسم تنزيئة وتلخيصيني وتريريد تفسير ربما لني ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أما يادت أمسا أوجن الإمام الكثير ينا قبات تفسير القرآن بالقرآن أكن صورا وكان تفسير واتو يكن يقوكري إذا وتآيا تازو يقوكري نيمم متودة تفسراتها wannan ta zo a dunkule nemo wace ce ta bude ta ta fasata ta bayani kanta to wannan ya dada akan tafsirin Ibn Jarir al-Tabari wanda shi ya fi ba tafsirin maganganun sahabbai muhimmanci da maganganun tabi'ai sannan kuma abinda ke biye ma wannan shine maganganun manzon Allah sallama to amma shi Ibn Kathir ya ba tafsirul Qur'ani bil Qur'an muhimmanci sosai
kai kallan bu
ayoyin da suke fassara juna sannan cikin abin da ya bambanta da shi shine bai cika kawo hadisi da sanadi ba duk da yakan kawo musamman yakan yi ma musnadul imami ahmad wannan in zai kawo tafsiri daga musnad na al-imam ahmad sai ya kashi da sanadin sa to amma sauran littafai irin su bukhari muslim sunan abi daud da makamantansu in zai dauko wani bayani daga cikin su to yakan kawo hadisin ne a matsayin mahzuf as-sanad ya cire masa sanadin sa yawwa mu'allaq amma musnad al-imam ahmad kallama kake samu al-imam ibn kathir ya ambaci hadisi daga cikin sa bai kashi da sanadin sa ba to wannan na farko kenan sannan na biyu al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi ya ba mas'alolin fiqh daidai gwagwado muhimmanci in yazo zai tattauna akai zai fitar zai istinbath na wasu kunce-kunce da suke da alaka da fiqh sannan bayan haka daga cikin abin din sa shi ma akwai safa'ul aqida aqida ce lafiyayya al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi ya zuba a cikin tafsirin sa wannan sannan na hudu shi ma ya ba abin da ya shafi bayanin hadisi da kanikancin sa muhimmanci in zai kawo abu na hadisi to sai in hadisin bai inganta ba ma zai yi bayani kansa wani zubin in wasu sun kafa hujja da hadisin wajen tafsirin aya shi kuma ya tabbatar da hadisin bai inganta ba to sai ya ma mai karatu bayani cewa madogaran waɗannan malaman da suka kafa hujja da ita to ta faɗi bata tabbata ba saboda a cikin hadisin akwai rawi kaza ga abinda malaman hadisi suka ce game da shi ko sanadin hadisin akwai yankewa malaman hadisi sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza to wannan shi ma yana cin qasa'is na tafsirin Ibn Kathir rahmatullahi alayh sannan wata dabi wata sifa ta musamman da shi ma Ibn Kathir tafsirin sa ke da ita ita ce sifa ta saukaka larabci shi ma babu wannan murdamar da a ciki kai tsaye yake tafiya zuwa bayanan abubuwa wani zuman mutum yana karanta tafsirin Ibn Kathir sai ya zata ma wani dan zamanin nan ne ya rubuta saboda larabcin nasa haka zaka ji shi larabci ne mai sauki
ba salo
sarrafa shi babu wannan wannan tafsirin Ibn Kathir kenan tafsiri ne da kuma ya samu hidimomi da yawa duk da kamar ash-shaykh mashhur hafizahullah shi yana ganin har yanzu ba a ma tafsirin Ibn Kathir aikin da ya kamata a masa na adalci ba duk da malamai da yawa sun yi masa aiki wasu sun yi ihtisarin sa kamar al-Allama Ahmad Shakir rahmatullahi alai ya masa aiki sannan na san ash-shaykh Abu Saqal al-Huwayni yana takhrijin hadisan satin nan da muke satin nan da ya wuce nake jin aka fitar da mujalladai biyar daga ciki dan ya taɓa fitar da mujalladai biyu tafsirin abin nan takhrijin hadisan da suke tsakanin Fatiha da Baqara
irin tsawaita wata cigaba
da yawa yadda yake tsawaita wannan al-Asari to irin sai
ya ku dole abin yayi
yawa to sun fit kwanan nan nake gani dan sa yana yana sanarwa
nan ba akai rauna
ta ba kai ba ya ce kuma sannan wasu biyar suna tafi ba da dadewa ba haka na gani a sanarwar tasa to da wannan sun yi wannan aikin irin waɗannan ayyukan Ibn Kathir ya samu waɗannan ayyukan
to alga ta wannan karkace na kade kan muka lura da tsawon zamanin da ke tsakanin shi Ibn Jarir tun farkon karni na 4
shi kuma Ibn Kathir na 9
7 da 74
karni na 8
8 to duk wannan tsakankanin ba wani tafsiri da za a safu daga wancan sai wannan shine na biyu
to gaskiya gaskiya dai a tsari da inganci haka malamai suke sa su gaskiya da an faɗi na Ibn Jarir za a faɗi na Ibn Kathir haka Allah madaukakin sake ya tsara wannan amma tsakanin su zamu faɗi wasu tafsiran amma dai a tsari da kiyayen manhajin magabata a tafsiri tafsirin da idan mutum ya karantar da mutane shi to yana jin alal aqalli ya isar da sakon Allah madaukakin sarki
to
wannan yawwa yawwa wannan tafsirin
ko falalace ta Allah
falalace ta Allah zaka kuma ba san kai bane
gaskiya
wannan wannan haka yake kuma bincike ya tabbatar da wannan wani abu wanda har masu bin manhaj na bid'a sukan karu da tafsirin waɗannan magabatan sai dai su inkari amma tabbas tafsirai ne na gaske a tsakanin su akwai tafsirai zamu ambace su amma dai inganci kamar yadda muka ambata to babu kamar su shi yasa muka tsara su akan haka
to wane ne zamu je ga na uku ma
to na uku sai mu tafi tafsirin Qurtubi
Abu Abdullah
yawa Abu Abdullah al-Ansari tafsirin sa shine Jami'ul Ahkam Jami'ul Ahkam al-Qur'an Jami'ul Ahkam al-Qur'an tafsiri ne shi ma da al-Imam al-Qurtubi ya rubuta shi ga baki daya na tafsirin al-tun daga farkon bismillah a'udhu billahi ma har zuwa min al-jinnati wan nas ya kawo shi a matsayin tafsiri sannan kowace aya manufar sa ita ce yayi shimfida shi ma mai tsawo gaskiya kuma shimfida sa tana da fa'idoji ga mutumin da zai yi tafsiri muqaddima ce ilmiya yayi ta ya shigar da ka'idojin tafsiri da buƙatar al'umma game da tafsiri sannan kuma a ciki ya faɗi manhajin sa na tafsirin sa da zai to ya ambata cewa tsarin da zai bi shine tsarin fitar da hukunce-hukunce na fiqh wanda suke da alaka suke cikin ayoyi saboda kowace aya bai batta ba sai yayi bayani iyaka wata aya ta tsawaita tafsirin ta ya tsawaita wata kuma ya takaita wata kuma ya tsakaita to tafsirin Qurtubi tafsiri ne shi ma da malamai suke girmama shi kuma mu faru daga abin da ya shafi aqida abin da ya shafi aqida abin da aka yi ma al-Imam al-Qurtubi mu'akhadat kadan ne abin da ya shafi aqida akwai kurakurai na aqida da malamai suka fifitar can da can amma dai ba za a ce tafsirin ya kai mutsayin da za a su da za a sashi akan tsari na masu bid'a ba tafsiri ne wanda ya fito a tsari an kiyaye ka'idojin ilimi a cikin sa amma abin da aka fi ba muhimmanci a ciki shine abu fiqh
mas'alar fiqh wato kamar kenan a san da zan kokarin istinbat al-ahkam sai a jingina
shi yawa sosai sosai sannan kuma al-Imam al-Qurtubi ba maliki to amma malikiyun hurrun domin ya dauki matsayi ne na kaman mujtahid yana fita daga mazhabinsa yi tarjihin wani kaulin da ba nasa ba
kamar ya ba na mazhabin Shafi'i
yawa ko Hanabila ko kuma Hanafiyya wani zuba yana yin wannan sosai dalili wato ya dubu haitsu dara ma'ahu dalili din inda dalili ya juya to shi ma da shi ya zagaya da shi
amma wannan bai zama shi wata fitina a Andalus ba na san Andalus
ai yana ɗaya daga cikin waɗanda zaka ga a kowanne da ba sa kirga shi a matsayin suna ganin su ƴan tawaye kamar su kaman wansa wansa a mazhabi Ibn al-Arabi wanda za mu yi magana kan tafsirin su shi ma to shi ma haka irin su Ibn Abdulbar kaga duk waɗannan ai dai ana ɗaukar su wanda akalin su ba sa ce sai su ce ma ba malikawa ba ne ko kuma sun yi ma malikiya tawaye saboda suna jin kuma suna jin cewa ya za a yi a ce duk wannan ilimin da Allah ya zuba ai watsi da shi a zo a dunkula a wani lungu a ce kawai a tsaya a ciki za a tsaya ba za a rika duba meye dalili ya tabbatar da shi a tabbatar
ba kwarai
kuma ce ya karanci usulul fiqh ya karanci ilimin hadisi ya karanci duk ka'idojin ilimi sai a ce a tura shi a nan a sa shi a cikin rami a kulle kaga rayuwa ba za ta yiwu ba to al-Qurtubi gaskiya yana da wannan yana cikin sufofin tafsirinsa wanda yana cikin sufofin tafsirinsa sannan daga cikin ababen da ya ba lugha muhimmanci da wuya kaga wata aya wacce akwai ishkali lughawi wato wani dan rudu haka na lughar larabci to ba ce sai yayi wata tsayuwa a wajen ya wawar wannan matsalar daidai gwaggwado ya tsawaita shi yasa sai sa ta ma a cikin masail din da yake fitarwa shi yasa masail din da yake fada in ya ce fi hadisu masail a aya misali to yana iya yiwuwa cikin masail din nan guda tara da yace akwai a karkashin aya to kana iya samun cewa wasu masalolin akwai masala ta qira'a akwai masala ta lugha sai ya tattauna akan to wata kuma masala zaka samu masala ce ta aqida wata masala kuma masala ce ta fikr wanda su ne suka fi yawa zai yi magana akan
kamar rudud ba saboda Andalus ta kasance wata daba ce
yawa to wannan yana cin kasaisin su cikin waɗanda har aka yi aiki akai daga ciki al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ya riƙa marafida in shi'a raddi a cikin tafsirinsa cike yake da raddi ga 'yan shi'a sosai zai yi wuya kaga ya samu wata tsayu ya samu wani wata gaba face sai yayi raddi ga 'yan shi'a waɗanda suke neman su murda nassin alqur'ani domin tabbatar da aqidarsu na biyu sufaye gula yan zakiwa a cikin sufaye to al-Imam al-Qurtubi bai bar su ba ya buka musu raddi a ciki sannan na uku yayi muhaddafi rinja turawa yan crusaders yan al-Salibiyyun yawa tunda a lokacin sa yake ba da yake ya kawo wasu abubuwan da suka shafi abinda zai iya zuwa mun a kwakwalwa ta yanzu shine lokacin da yake fassara fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul Isra'il idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura to shine yake ba da labarin yadda ayat ta masa tasiri da kariyar da Allah subhanahu wataala ya bashi a lokacin da yake karanta ya rika karanta wannan ayar ya ce turawa sun biyo shi a daidai wannan lokacin suka biyo shi a daji za su kashe shi suna son su kama shi tunda abin da suka rika mutum wani malami ke su yanka su kona littafansa su kona masallaci in kuma sun ga masallacin kyawun shi ya kai an zake wajen gyara shi sai su mai da shi ya zama coci ko kuma ya zama wani ɗakin tarihi wanda za a rika zuwa ana kawo ziyara ana kallace-kallace to suka ba al-Imam al-Qurtubi a dukar daji ne ce kuma sahara ya ce kawai sai ya zauna sai ya tsaya da dokinsa kawai sai ya karanta wannan aya ya ce suna kallon shi yana kallon su suka zo suka wuce su kuma ba su gan shi ba ya ce fa samitu ba'dahum yaqulu sai na ji ɗaya daga cikinsu yana cewa huwa dibla wace devil shedani yi shedani kage da yaren faransanci ke da yaren faransanci ke nan french language to da shi haka yace ho divla suka ce haka yace da kunnen shi suna fadi ya tsabibi ne sun kasa ganin shi to ya ambace su abubuwa domin a zamanin sa duk waɗannan abubuwan su suka rika faruwa ya rika musu raddi akan wannan yawa ya kuka di ya tai ya yi bayani kan waɗannan so da ka littafi ne da beban wani abu ba kusan wanda duk ya cancanta a yi magana a kansa gaskiya sai da ya magana a kansa. to wannan tafsirin Qurtubi kenan ina ganin shi ma mu bashi a haka to mu tafi tafsirin al-Imam Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi al-Maliki shi ma yawa shi ma kuma shi ma akamul Qur'an kenan shi kuma tsarin da yabi kaman yadda ina jin a wani zama muka yi magana akai muka buga misali da shi shi ya tafi akan mazhabin wadanda suke ganin cewa ayatul ahkam fil Qur'ani mahsuwa bi adad ayoyin alqur'ayoyin da suke magana kan hujjo kunce na Qur'ani suna da adadi da yawan sun ce 500 ne to shi ya tafi akan wannan to shi yasa sai ya zabi waɗannan ayoyin to akan sa yake tafsiri shi ma tafsirin sa tafsiri ne na farko cikin abin da yake khasa'isin sa na farko ya ba harshen larabci muhimmanci sosai yana tattauna kan mas'ala sannan na biyu littafi ne na da yake fitar da hujjo kuncen fiqh sosai sosai sannan na uku malami ne hur yanzu misali abin da ya shafi zakka zakkar al-mahasil az-zira'iyya ya fita akan ka'idar malikiyya ta cewa al-muqtatul mudakhar abinda ake fitar ma da zakka abinda ake shukawa yawa sai to abinda za a iya aje shi kuma ana cin sa ci ma ne shi shi sai ya dauki mazhabin al-Imam Abu Hanifa cewa fi kulli ma saqati as-sama'u wal-ardu idza balagha yawa to ya tafi akan wannan kuma ya tsaya sosai a karkashin waɗannan ayoyin ya kare mazhabin sa kuma ya raddi ga malikiyya sosai sosai yace annan mazhabin al-Imam Abu Hanifa yafi fiye da mazhabin al-Imam Malik rahimahullah yawa da a wajen san an noma in sun kai a musu in sun kai ne sabi to za a musu zakka yawa dukkan a wajen sa to wannan yana cin gaskiya sufofin tafsirin waɗanda suka ya bambanta da wasu
kuma na san kamar a tarihance Ibn al-Arabi yana da dan zafi haka wani mutum
ne a raddi ba tun za ka ga hadda malaman shi bai bar su ba a ga bai bar Ibn Hazm ba saboda sabanin su to a cikin tafsirin nasa gaskiya kusan wannan ɗabi'a ta sa bata bayyana ba sosai domin ta fi bayyana a cikin tafsira a cikin sharhin sa na Muwatta da kuma sauran littafan sa kamar Ariyatul Ahwazi sharhin sa na Jami'u Tirmidhi to amma nan din ma akwai raddin to amma dai zaka ga ba a zafi sosai zai kawo mas'ala ya tattauna akan ta da ilimi da natsuwa kuma tunda zama malami ne usuli malami ne na usulul fiqh to zai rika fitar da mas'alolin sai ya kawo tushen mas'ala ya take in an samu sabani ya faɗi me sababin sabanin da aka yi sannan kuma ya zo ya rinjayar da abin da yake ganin shi ne yafi ƙarfi a rinjayar da shi to wannan tafsirin nasa kenan sannan kuma daga cikin khasa'isin tafsirin nasa akwai ƙarancin hadisai masu rauni gaskiya a ciki akwai ƙarancin hadisai masu rauni ba a ce babu ba amma suna da ƙaranci sosai tunda al-Imam Ibn al-Arabi malamin hadisi daidai gwaggwado to akwai ƙarancin hadisai masu rauni da yake kafa hujja da sunan kunce-kunce a cikin wannan littafi nasa shi ahkamul Qur'an nasa wani dan uwansa shine al-Jassas wannan shi ya rubuta akan babba malike ne shi kuma can ba Hanafi ne yawa al-Jassas to shi ma haka tafsirin nasa yake shi ma kusan tsarin su dai da tafsirin al-Imam Ibn al-Arabi rahmatullah alayhi sai dai shi can ya shi al-Jassas ya takaita kansa sosai akan mazhaban su na Hanafiyya
da kuma kare duk wani abu da
kuma kare ra'ayin duk abin da Hanafiyya suka tafi akan sa koda misali ya saba ma abin da shine dalili yake girmamawa to kuma amma shi ma dai ba za a ce abin yarwa bane tafsiri ne da mutum zai taimaka musamman wajen muqarana din ya dauko na wancan ya hada to shi ma ana da bukatar sa tafsiri na gaba shine tafsirin al-wahidi tafsirin sa al-basit al-imam al-wahidi malami ne na tafsiri kuma malami ne na fiqh to ya rubuta tafsirin sa qatu ya ka akwai abubuwa da yawa a cikin tafsirin nasa abu na farko da malamai basu kala al-wahidi basu sai da suka yi magana akan shi shine al-i'timadu ala al-ahadith al-mawdu'ah bi kathra
musamman wajen fada'il
al-suwa kaga kamar al-imam al-iraqi yana cewa al-wahidi mukhti as-sawaba a inda yake magana kan hadisi mawdu'i al-imam al-wahidi ya sa ma kansa ka'ida wannan dogon hadisin na abu isma Nuhu ne jami'a. Sai da ya kawo shi tiryan-tiryan kowace sura.
Sai
ya kawo yawa sai ya kawo cewa ga falalarta. Suratul Waqi'a wanda ya karanta ta so kaza zatan fil faqra ko tan fil faqata babu talauci yawa yawa yasin kaza da makamantan
zatul rahman
amma qur'ani yawa to haka tunda ya rubuta littafi kuma kan asbabun nuzul mustaqil to wannan littafin nasa kaman wani bangare ne a cikin albasit din
sa
yawa to ya riga kawo hadisi waɗanda suke masu rauni sosai haka abin da ya shafi isra'iliya din nan bayi sassauci wajen kai bayi taka tsantsan wajen kawo su ba ya ta zubo su a cikin tafsirin nasa sannan kuma shi ma ya ba harshen larabci muhimmanci sosai akwai bincike na balaga a cikin tafsirin akwai bincike na nahwu akwai bincike na tasrifi duk a cikin wannan tafsiri nasa shi al-wahid babu laifi mutumin da ke da ido duka a cikin waɗannan abubuwan ya dan duba su su taimaka masa wajen samun wasu fa'idoji a wasu ayoyin da zai zo ya gabatar da tafsiri ga mutane
da dogara akan riwayoyi
ai ba zai ma yiwu mutum ya dauko irin wannan littafin ya ce zai karantar da mutane ba shekara nawa za a yi a gama tafsiri yawa in kullum mutum zai karanta shafi kaza shekaru za a yi ba a gama wannan ba tafsiri ne mai yawa babban tafsiri to waɗannan tafsiran kenan daga cikin tafsiran sai mu gangaro mu samu
nan zamu
tafsiri yan baya-baya daga cikin tafsiran da suke masu muhimmanci na baya-baya babu kamar tafsirin Adwa'ul Bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na al-imam Muhammad al-Amin ibn al-Mukhtar al-Jakni al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wannan tafsiri na wannan bijimin malami da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi shi al-imam al-allamatu al-Shanqiti kaman namuzajin min ar-ra'il al-awwal
kamar wato wani
sauran mazanji yawa kamar Allah ya aje shi in sahatul ibara kamar Allah ya aje shi ne ya kamata fito a can da ne to sai Allah ya kawo shi a wannan zamanin ya zo ya rayu ya gabatar da wannan tafsiri nasa tafsiri wanda shi ma ikhtiyari yayi na ayoyi ba duka ayoyin alqur'ani ya musu tafsiri ba amma kuma duk ayar da ya ma tafsiri to mutum fa zai ga haske na ilimi a ciki da kuma haske na tsoron Allah sannan abin da ya shafi hukunce kusan talhisi ne na tafsirul qurtubi ya rika yi ta fuskar hukunce yawa istinbati tsatso hukunce yayi amma wajen tafsirin qur'ani da alqur'ani to wannan wani tsari ne nashi na daban da yake yi a kansa sannan ga kula da lugha binciken lugha sai ya shafi ɗaya ma shafi biyu shafi uku yana magana akan abu ɗaya da ya shafi aya na abin da ya shafi harshen larabci
amma da gaske ne cewa bai gama littafin
ba bai gama ba babban ɗalib ya tsaya ina jin suratul mujadala wato ƙarshen suratul hadid kenan
wato izu
shidan ƙarsa sai almajirin Sa'diyya Salim yawa ɗan ƙasar Masar ɗin nan da ya je Saudi Arabia ya zauna kuma almajirin sa dai a cikin ɗaliban sa ana ganin babu wanda yafi makale mai kwarai shekaru ne tare da shi to shi ya karasa masa wannan kusan ƴaƴan zama suna fadi sun ce su sun zata kudin ruwan sai
saboda lazumin
haka su ashir Abdullah suke fadi suke cewa
kudin gida ne
sun nemo sun dauka ko wani yayan su ne saboda yadda yake shiga ya fita gidansu ko ina to shi ya karasa masa wannan tafsirin nasa kuma sai ya dauki manhajin sa akwai cikin almajiran sa na baya wannan ga sunan shi nan Khalid Sabt Khalid bin Usman Sabt yayi masa yayi wani at-tafsirun namir fi majalis ash-shanqiti fi at-tafsir to ya masa haka shi kuma abin da ya shine sun ce tafsirin da al-imam al-allamatu ash-shanqiti yake karantarwa ya kasu gida uku akwai tafsirin sa wanda yayi shi wannan littafin na Adwa'ul Bayan akwai kuma tafsirin da yake ma khawasu talabatul ilm wanda da yawa a gidansa yake irin karatun zauri to anan yafi tsawaita bayani
wancan da yake a masallacin
yawa
shine wannan da
baka yawa sannan akwai tafsiri kuma da yake kasa shi kuma talhisi ne yake
talhisi da wahidi yake tafsiri
kala yawa bayan wancan albasit da muka faɗi yawa a kuji eh alwajiz sai kuma wancan babban menene
al-mabsut
yawa al-mabsut
eh
wannan al-wasid mu muka yi magana kan sa
to shi ma haka na shi ke
kalawo to shi ma haka yake tafsirin sa haka
akwai majlisi am
akwai majlisi
khawas akwai na talhis
yawa akwai na talhis to shine shi a shiq abin nan Khalid Asaf shine yazo yi wannan al-azb an-nabi min majalis ash-shaqiti fi at-tafsir to yazo shi ma fitar da abubuwa masu fa'ida sosai sosai a cikin wannan tafsirin nasa wanda kaman ana iya cewa shifta ce ta al-allamatu shingiti yazo ya maida shi a rubuce yawa to wannan tafsirin na al-allamatu shingiti tafsiri ne da bai kamata a ce mai tafsiri baya duba shi ba shi ma saboda fa'idojin sa sannan a yanzu bugun da aka masa an hada shi da wasu littafan sa da suke da alaka da Qur'ani daga ci akwai littafin sa dab'u ihamil ittirab an ayatil kitab littafi ne da ya rubuta shi juz'i daya yake kawo ayoyin da wasu suke zaton sun ci karo da juna to shine ya hada su sai fitar da bayanin yadda babu cin karo walau kana min inda ghayrillahi lawajidu fi ikhtilafan katira
irin aikin da kamar irin aikin da wannan yamma hadisi kenan
yawa irin su tahawi irin su ibnu kutaybah ad-dinawari
yamma
da mukhtalif al-hadith yawa to shi ma irin su dafu ihamil ittirad an ayat al-kitab
to littafin shi wa akan majazi
yawa sannan yana nan a cikin shi ma shi kuma wannan man'u jawazi al-majazi fi المنزل للتنزيل للوانين والإيجاز توشي ما ينعنن أتكون وانا اللتاء أتكون تفسير أكاكشان سا دا أنها داسو سننكما أونو بغو ميكو نامن تبونا وتمكتبا شي أطيا ياي وتشن فتا ميبان شعوا يتشع في اللامة الشنكيت نكما دا تفسير شي أكاكشان سا باين مقدمة دا شي شنكيت يما تفسير الناسا to tafsiri ne dai mai muhimmanci gaskiya sannan kuma daga cikin sufofin sa masu kyau shine kara aqida
to algatu mala ko su mutane guda biyu da naga katsallake su wanda a tarihance ana zuga su wajen yawan rubutu ina tsammanin za a ambace su na da an tsallake su
zuwaye
ibnu al-jawzi da siyudi
to
wancan tafsirin shi na
zadul masir wannan ko tafsirin masu
gasul masir ana maganar yawan rubutu ne to wadannan biyu
to ai dalilin da yasa ka ce mu taho kasa to shi yasa kawai sai
na tunani na san masu kallo za su so ji me yasa wadannan aka musu
ai musu yan wariya to tafsirin zadul masir na 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 al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 597 ko kuma 797 to wannan tafsiri nasa tafsiri ne da ya tattaro maganganu kusan tattaro maganganu ne gaskiya na 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 malaman tafsiri yawa a aya ɗaya zai kawo cewa fiha tis atu biha tis'atu aqwal amma mafi yawanci ko mutun zai ga ikhtilafu tanawwu'an ba ikhtilafu tadad bane sannan a cikin tafsirin nasu kusan gaskiya al-imam ibn al-jawzi bai cika istinbati ba zai fassara maka aya bai ba hukunce da tsatso hukuncin da istinbatat gaskiya muhimmanci a cikin wannan tafsirin nasu amma dai zai zubo aqwal na magabata abul aliya ya ce kaza Sa'id ibn al-Jubayr ya ce kaza Mujahid ya ce kaza yake al-Imam al-Hasan al-Basri haka yake kawo su sannan kuma bai tarjihi su tari ba zai tarjihi zai kawo maganganun shi kenan sai ya bakka to wannan tafsirin nasa kenan shi kuma ad-dughul mansub fi at-tafsir bil ma'sur na al-Imam as-Suyuti shi kuma wancan tsarin da muka fadi na at-tafsir bil ma'sur shine al-Imam as-Suyuti ya zama ya tattaro irin wannan kamar yadda dai aka san al-Imam Suyuti rahmatullahi alayhi da tattaro abubuwa wani zubin ma sai da dauko littafi ka tukan ya zuba maka shi a cikin littafi da dauko littafi duk gaba ɗaya yawa ne cikin wasu masu bincike cike cewa daga cikin fa'idojin karanta littafin al-Imam Suyuti ko da ba kowace fa'ida ita ce ya sanar da kai wani littafin da baka san shi
wannan kuma ya ma bace
wani ya bata sai ya zama kuma ta sanadiyar sane zai zama yayi tsara littafin
eh gaskiya
yanzu haka yayi to littafin na bukatar gaskiya aiki amma kaman ina ganin su wannan professor na tafsiri a Saudi Arabia At-Tayyar kaman na taba ganin wani abu haka sun ce sun fara aiki a kansa wala Allah kila ma ya fito tunda mu littafi sai shekaru a can mu ku bi iso mata yawa
dai dan ragu
ne ba kamar ku da kuke yawan shiga ba mallaka to haka gaskiya so da kan mutum ba zai ce ya wadata daga ban waɗannan tafsirin ba babu laifi mutum ya zama ya duba
su ga malam bayan waɗannan wani tafsiri ne kuma misali za a ƙara mana da shi wanda
yawa to tafsirin da za a ƙara gaskiya shine tafsirin al-allamah as-sa'di rahmatullahi alayhi tafsirul karim ar-rahman fi tafsir kalam al-mannan
dan mujalladin
nan wa shi asali juz'i 8
na'am
asali juz'i 8 ne abu gun farko to daga baya ne ina jin su sai suka hade shi saboda sauki tunda littafin kyauta ake raba shi littafin al-allamah as-sa'di kusan a rayuwarsa kyauta ake raba su din littafin shi lokacin da yake da rai ba a saida
yake a tajiri
yawa ba a saida sannan kuma ga gwamnatota wanda suke da
samuwa
da abin da ya shafi addini sannan ga masu kuɗi wanda suka damu da addini wanda zai zo ya ce algabar ta malinka ba mu littafin ka guda kaza mu buga shi kwafi miliyan mu raba ma
musulmai
sai ya zama duk wanda zai je aikin haji sai an bashi tafsirul karim ar-rahman wannan katutan mujalladin haka to wannan tafsiri nasa tsakani da Allah tafsiri ne mai kyau matuƙa sosai da kuma aka kula da aqida abu na farko kenan sannan aka kula da kawo hukunci hukuncin sauki da fitan maka da fa'idojin alqur'ani kai tsaye sannan da fito da wasu sirrura da kai kila ba za ka iya hasaso su ba a matsayin ka na mai bincike karami amma sai ga ya kusanto maka da su
wato zai dace da kaman waɗanda ba ɗalibai ne kai tsaye masu zakwale-zakwale ba
kuma
mutane masu sauraron karatu don gyaran zuciya da addini
kwarai tabbas yana da kyau sosai wannan sannan ga shimfidar da yayi shimfida guda biyu shimfida ta farko kulliyatun la yastaghna anha al-mufassir lil-Qur'an ya kawo ka'idoji na tafsirin al-Qur'ani sannan na biyu ya kawo wasu kulliyat su kuma abin da ya shafi at-ta'amuli ma asma'illahi al-husna to waɗannan shimfidin nasu guda biyu suna da tasiri matuƙa sannan daga ciki akwai wasu wajaje a cikin tafsirin ko mutum bai taba karanta ko ba zai karanta ko ina a cikin tafsirin ba to ya kamata a ce ya karanci fa'idojin da ya fitar a ƙarƙashin suratu at-tauba da fa'idojin da ya fitar a ƙarƙashin suratu yusuf da fa'idojin da ya fitar a ƙarƙashin suratul kahfi waɗannan fawaid din to gaskiya
Allah ya bashi dacewa wajen
tabbas musamman na cikin suratu yusuf to ya fitar da fa'idoji masu tsada a cikin wannan tafsirin suratu yusuf to gaskiya wannan tafsirin nasa yana da kyau matuƙa sosai kuma alhamdulillah na ga wasu daga cikin malaman mu sukan yi amfani da shi wajen karantar da mutane a tafsirin ramadan da kuma tafsiri da ake na mako a masallatan
to bai ga wadannan algatu malam har ila yau dai wasu tafsirai da kuma
to daga cikin tafsirai masu fa'idoji gaskiya akwai tafsirin al-Qur'ani da ibn al-Qayyim Allahu alai wanda daga baya-bayan nan an hada masa tafsirin sa duk da wasu surorin ba a ba su haƙƙin su yadda ya kamata ba to amma dai musamman tafsirin Baqara mu kai Fatiha Baqara tafsirin suratul Nisa to waɗannan surorin babu kamar su
amma su daga kasusuwa ne kenan aka
aka yadda ake tafrijin su ba tafrijin su aka yawa aka dauko su aka rubuta su tafsirul samin din sa to tafsiri ne mai kyau shi ma kuma tsarin da yabi shine na fitar da fa'idoji in ya kawo aya sai ya ce ma fi haminal fawaid to sai kowace fa'ida zaka iya samu akwai fa'ida aqdiyya akwai fa'ida nahawiyya balagiyya sarfiyya manhajiyya duk zai yi magana akai sulukiyya
duk malami ne
yawa kwarai to zai fitar ma da mutum wannan kamar yadda ya gabatar da tafsirin nasa yana da muhimmanci kwarai da gaske daidai gwagwado mutum ya duba wannan
to wannan tafsirin na ayyin misrafa fi zilalul qur'an da tafsirul mannar
to waɗannan tafsiran guda biyu gaskiya musamman mu fara da fisilat da yawan malamai suna cewa ba tafsiri ba ne kawai mutum ne shi Said Qutb da ya fitar da abubuwan da yake gani khawatir ɗinsa ne kawai abubuwan da yake hasashe na a matsayinsa na ajibi yawa amma ba manhaji ba ne tafsiri shi yasa ce mai fisilat al-Qur'an ma abubuwan da ya fahimta a ƙarƙashin inuwa al-Qur'ani shi da kanshi haka ya fada mashi kansa sannan kuma dama ba malami bane shi na shari'a ba malami bane da aka masa shaida ya zauna a gaban malamai yayi karatu malami ne adibi farkon rayuwar sai kutub rayuwa ce ma ta yan boko yayi rayuwar shi ya taso gidan masu kuɗi mahaifinsa da iyalansa masu kuɗi ne sannan bayan haka ya tafi America kusan duk rayuwar shi a America ya kare ta daga baya kishin addini kuma ya shiga zuciyarsa a lokacin ake kyautata masa zato wanda ake kyautata masa zato ana ganin a lokacin kila da Allah ya bashi kila wata kila da kila ba haka zai zama ba amma kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa aka kashe shi aka yanke masa hukuncin kisa to in ba malami wanda ya san abin da yake yi ba to ba a bada shawara mutum ya dauki wannan tafsiri na fi zilalil qur'an yace zai dauke shi a matsayin madogara akwai ma wasu naqadat da manyan malamai na zamani suka masa kuma ba na san zuciya bane na adalci abubuwan da suke na suka ne a cikin tafsirin to shi kuma ilimi da ma la yuhabi ahada ilimi baya ma kowa kawaici baya masa kara baya ma wani kawaici kuma zai fada abin da yake na gaskiya to wannan nasu ke to sai tafsirul manar shi kuma na Muhammad Abdul karshe kuma almajirin sa Rashid Ridha ya karasa masa to shi ma dai kama da wancan amma kuma yafi fi zila domin shi akwai bayanin hukunce hukunce sai dai manhajin Muhammad Qutb shine manhajin da suke ce mishi almanhajul asrani su suna ganin tsari kawai a maida abu ya zama kawai zamani to shi yasa shi ma wannan tafsirin nasa akwai kurakurai da yawa da ya afka a ciki amma kuma akwai fa'idoji tunda dalibin nasa ya fi shi ya fi yawa Rashid Ridha rahmatullahi alai ya fi shi damuwa da ilimin sunna
ya fi shi
yawa kusantuwa da sunna tunda kaga Malam Albani rahmatullahi alaihi Muhammad Nasir yana faɗi cewa cin waɗanda suka harda kaci akan san ilimin hadisi akwai Sheikh Rashid Ridha rahmatullahi alaihi to akwai waɗannan abubuwan wanda can da can tunda dai ba rubutu akai akai ba kuma gabatarwa ake yi a guje mutane suna iya koma su ga rubuce-rubucen da malamai suka yi akan waɗannan tafsira
to
alƙalaga wani ina jin wani ko lokacin kila sai mu ƙara wasu tafsiran tunda
dai kuma ina ganin bari mu jalabule a ran saboda yana
lokacin
shi ne kuke gani a yawa masu albarka da fatan kuna biye da mu a wannan shiri mai ban ƙayyade sosai game da wannan tattaunawa akan makamar ilimin tafsiri da yadda ake gudanar da shi in Allah ya so a yanzu muna ganin zamu ja linzamin shirin da nufin cewa mun gama tirmi na uku kenan za ku sake gamuwa da mu insha Allah a tirmi na hudu dake biye da wannan dan jin ina za ta kaya akan wannan tattaunawa mai matukar fa'ida muna godiya ga kowa da kowa musamman kuma su bibiya da kallo da saurare wadanda kuma ku ne kuke ƙara mana ƙwarin gwiwa cewa mu ga mun ci gaba ga cewa mun ci gaba da gudanar da waɗannan tattaunawa da fata Allah madaukakin sarki ya karba mana mu da ku ga baki daya zamu jalin zamun shirin a danda cewa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi